Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Aniya. A yanar intanet kuna iya jin ma duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akarar shirin a daidai wannan lokaci.
Ko wannan lokaci su wadannan yan ta'adda suna neman su yi propaganda cewa don dai su samu tsancewa har yanzu dai akwai su.
Ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Ali mai ritaya kan harin da ƴan Boko Haram suka kai a Maiduguri jiya Laraba. Shin a ganinku me yasa Boko Haram ta samu damar kai wannan hari rabon da ta kai irin wannan hari shekaru biyu da suka wuce a birnin Maiduguri? Batu da muke so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akai kenan anjima ba labaran duniya. Kuma lambar da za ku kira mu akai ita ce ku sa alamar tarawa wato +1 202 205 6555. Yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Masu are, assalamu alaikum. Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya a nan Amurka, James Comey, yau Alhamis ya faɗa wa majalisar dattijai cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci da ya yi masa mubaya'a sannan ya yi watsi da binciken da ake gudanarwa game da alaƙa tsakanin muƙarraban Trump da jami'an gwamnatin Rasha. Shaidan kusan sa'o'i uku da Comey ya bayar yau Alhamis gaban kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar shi ne karo na farko da ya fito bayyana jama'a ya yi magana game da tattaunawar da suka yi da shugaba Trump har sau tara a cikin watanni ukun da suka wuce kafin korarsa. Idan dai ba a manta ba, a cikin watan da ya gabata ne Trump ya sallami Comey daga aiki, ya ce yana tunani akan batunsa da Rasha ne sa'ilin da ya kori Comey ɗin wanda ke binciken alaƙar shugaban ƙasar da ƙasar Rasha. A cikin ba'asinsa a yau, Comey ya ce yana da cikakken ƙwarin gwiwa cewa hukumar leƙen asirin Amurka ta yi ittifaƙin cewa ƙasar Rasha ta yi katsalandan a batun kamfe ɗin shekarar 2016 da aka gudanar. Comey ya faɗa wa 'yan kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri cewa ya ruɗe da irin bayanan kishiyoyin juna da Trump da muƙarabansa suke bayarwa game da korarsa. Yana mai cewa sun zaɓi su ɓata mana suna ta hanyar cewa abubuwa sun lalace a hukumar, wanda ya ce wannan ba komai ba ne illa zuƙi ta mallaki. Yau Alhamis ne masu jefa ƙuri'a a Birtaniya suke zaɓen 'yan ƙaramar majalisar dokokin ƙasar a wani zaɓen gaggawa da Prime Minister Theresa May ta nemi a yi a watan Afrilu a lokacinta na ƙarfafa goyon bayan da take da shi kafin a fara tattaunawar ficewar ƙasar daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Zuwa gobe Juma'a idan Allah ya kai mu da safiya ake sa ran samun cikakken sakamakon kujeru guda 60,650 na majalisar ta wakilai ko kuma House of Commons da ake takararsu. Lokacin da Prime Minister May ta buƙaci a gudanar da zaɓen jam'iyyarta ta masu ra'ayin 'yan mazan jiha, tana kan gaba da rinjaye mai tazarar gaske wajen samun goyon bayan jama'ar ƙasar haɗi da 'yan tazar da jam'iyyar ta yi a majalisar dokokin ƙasar. Sai dai kuma wannan goyon bayan ya ragu a cikin 'yan watannin da suka gabata, amma kuma kawo yanzu ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kafin zaɓen na yau ya nuna cewa har yanzu jam'iyyar ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya tana gaba da jam'iyyar adawa ta Labour. Yanzu haka dai batun tsaro ke kan gaba da wannan batun jefa ƙuri'a biyu bayan harin da aka kai a London da kuma Manchester wanda ya dalilin mutuwar mutane 30. Ma'aikatar leƙen asirin ƙasar Iran ta faɗa yau Alhamis cewa mutanen nan biyar da ke hannu wajen kai hari a majalisar dokokin ƙasar da kuma kabarin tsohon shugaba Ayatollah Ruhollah Khomeini 'yan asalin ƙasar ne waɗanda suka shiga ƙungiyar IS. Ma'aikatar ta ce mutanen na cikin waɗanda suka yi wa ƙungiyar ta IS faɗa a Mosul da ke Iraq da kuma Raqqa a Siriya kafin su dawo ƙasar ta Iran a cikin watan Agusta bara. Mahukuntan ƙasar ta Iran sun faɗa jin Laraba cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan harin ya kai aƙalla 17, yayin da 40 suka samu rauni daban-daban. Hare-haren da aka kai ne kusan lokaci guda da bindiga mai sarrafa kanta da kuma ƙunar bakin wake nan take ƙungiyar ta IS ta ɗauki alhakin kai su. wannan yana iya karuru total kiyayya da kasashen na gabas ta tsakiya ke fama da ita domin jaddada wannan aika-aikan kuma ha kwatsam sai ga kamfanin dillancin labarai na kungiyar IS na ISIS mai suna Amaq ya rarraba wani faifan bidiyo mai tsawon dakika 24 wanda ke nuna gawar mutane a cikin ginin harabar ta majalisar dokokin ta da barazanar sake kai wani harin da yammacin jiya Laraba ne jami'an tsaron kasar ta Iran sun ka tabbatar da cewa yayin kungiyar IS ne suka kai harin wasunsu sun shigar mata domin badda kama kuma yan kasar Iran ne waɗanda suka shiga kungiyar IS. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Akalla mutane 50 ne suka rasa rayukansu ciki ko har da wasu manyan jami'an soja uku sakamakon harin da kungiyar Al-Shabab ta kaiwa sansanin sojoji dake gundumar Puntland. Jami'an sojojin da shaidun gani da ido sun shaida wa muryar Amurka cewa cikin waɗanda suka mutu sun hada da sojojin Puntland su 45 da kuma wasu ƴan kungiyar Al-Shabab su 5. Ministan tsaro na Puntland din Abdi Hirsi Ali ya karyata cewa waɗanda suka mutu sakamakon harin ba sojoji bane sabanin abin da aka bayyana yace mafi yawan su fararen hula ne.
Labaran duniya kenan a gama je daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim a yau ya gabata. Gwamnatin tarayya a Najeriya ta ce za ta ɗauki matakai na tunkarar hare-haren da Boko Haram take kaiwa misali na jiya da ta kai a birnin Maiduguri ga Umar Faruk Musa da ci gaban wannan rahoto.
General Mansur Dan Ali mai ritaya ne ya bayyana a filin da ne da shi cewa gwamnatin Najeriya za ta ƙara daura damarar tabbatar da cewa duk wani yunkuri ko samame da ƴan kungiyar Boko Haram za su kai a wani sashe na Najeriya za a murƙushe shi kafin yayi wani tasiri.
To alhamdulillah kowane lokaci su waɗannan ƴan ta'adda suna neman su yi propaganda cewa don ɗaya su samu sancewa har yanzu dai akwai su. So tsiraru ne cikinsu aka samu. Wannan abu ya faru kaman shi ne ake cin farmaki da irin na bazata wanda koyaushe yana iya faruwa. Amma in mutanen jama'a sun duba suna koyaushe suna fahimtar jami'an tsaro abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci za ka ga an yi far an kawo farmaki kuma za ka ga cewa ajiyan nan take an kai farmaki. To koyaushe ana shirye kuma nan take aka gama da su ba wanda ya fita kansu an karasa da su.
Amma baka ganin cewa abun da ya fi dacewa da tafiri shine a hana kai irin wannan farmaki na ban mamaki idan watakila akwai tattara bayanan sirri da jami'anku suke yi a filin dagadin nan ba wai sai in sun zo sannan aje a kore su ba?
Shine nake cewa ai to ba za ka iya cewa kowane gefe ba kowane ƙauye kowane hanya a ce soja na nan ko kuma jami'an tsaro za. Amma su mutanen da suke wuraren nan su kamata suna ba da wannan sirri ko kuma information.
Amma dai kun san cewa a daidai lokacin da ake ganin cewa mahukuntan tsaro na Najeriya sun yi nasarar murƙushe ko karya lagon waɗannan mutane kamar ƴan ƙasa suna da hujja hankalinsu ya tashi tunda har ana ci gaba da kawo irin wannan samamen jefi-jefi.
Kaga koshi na kamar misali yanzu shekaran jiya Ingila ba an samu irin wannan farmaki ba. Abubuwan nan suna faruwa ko ina ba mu dai bane a Najeriya kullun kuma ana samun irin waɗannan koshi ko kuma shigowar irin waɗannan farmakai din an yi a Iraq an yi a Ingila ba da daɗewa ba kwanukan nan doke kuma a cikin majalisar su ma aka koyaushe jami'an tsaro suna aikin su suna nan tsaye amma ba a rasa irin ɗaya ko biyu jefi-jefi wanda irin waɗannan abubuwa suna faruwa. Amma kuma lokaci zai yi wannan duk waɗannan za abin nan za a yi amma nan take ba za ka cewa 100% ka samu kautar da su ba. Dama abin da muka faɗi an karya gallafin cewa su haɗu su faɗa wuri su kama hanya kuma su tafi su ba a yi musu komi ba ya wuce wannan.
An yi jami'an tsaro na Najeriya suna da isassun kayan aiki da kayan na'urori na leƙen asiri da na tattara bayanan sirri da sauransu dai ta yadda irin wannan farmaki ana iya murƙushe shi cikin ɗan ƙaramin lokaci ko ma a kai lokacin da za a hana shi tasowa.
Shekaran jama'a na baro Lagos an kawo su a port ana kilarin na ce ma abubuwan su kayan tsaro ba ɗaya rana za a je a ce an saye su ba kullum muna ƙari kullum ana yi watanni za a yi oda kamin su zo za su ɗauki lokaci. So haka za a yi ta yi har lokacin da Allah ba muka samu cikakku in waɗanda za su kai duk yadda muke so.
Ministan tsaro na Najeriya kenan General Mansur Dan Ali a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu an sa ido a ga irin sababbin dabaru ko hikimomin da jami'an tsaro na Najeriya za su ɗauka domin murƙushe irin wannan samame na bazata da ƴan ƙungiyar Boko Haram sukan kai jefi-jefi. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bago ni sai Allah Allah ka kai magin soja
wannan harin na je Laraba me yasa Boko Haram ta kai irinsa bata kai irinsa ba cikin shekaru biyu da suka wuce abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai kenan kamun nan sai ku ci gaba da shakatawa da wakar soja ta Marigayi Alhaji Adamu dan Maraya
iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku dan kalon maza ta fi zuciyar maza ta bati ga zuciyar maza ta yi gafi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige kasu baraka masu cin mutum hannu man ai har kashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah ji kan maza sun hadi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi don mutuwa ɗan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah soja za wani sa'i.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mai kira na farko daga Taraba, bismillah.
Yawa, sunana Abdulhamid daga jihar Taraba.
Mana Abdulhamid daga murya da Allah, na san an sha ruwa watakila jiki a dan mace a dan bude daga magogoro bude murya.
Okay, to assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Na'am.
Rai na gaskiya sojojin Najeriya suna kokari wallahi, sai dai kawai dai abun da ya dan abin nan ne ya zo ba zata ne kawai nake gani.
To
kuma ina ga gaskiya sun yi iya kokari wallahi, suna iya kokari kawai sai dai mu taya su da addu'a.
To
to sai dai ina so in ƙara bayani, kullum ina neman ku bana samu ku, sai yau ne Allah ya sa na same.
To kai sa abin da yasa abokanan aikin ka abokanan neman mu kamar ka ne suke ta kowa na kokari, yau ai kai sa mun gode kwarai da gaske da ci gaba da sauraro.
Wallahi yau na isa, na gode sosai.
To madalla mu ma mun gode kwarai da gaske. To a ganin ku me yasa shekaru biyu Boko Haram ba su kai irin harin da suka kai Barno Bajiya? Batu da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan, kuma kamar yadda minista ya faɗa akwai rawa da ya kamata kuma ku taka, ma'ana jama'a ya kamata. To mai kira da Gusau, Gusau bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya aiki?
Alhamdulillah, ban cika son in gaya maku mai kira ya rufe radio ba, saboda lokacin da zan dauka in gaya maka nan da za a dauki ra'ayin wani, kuma kun da kun san muna faɗa cewa a rufe radio, yanzu na jin radion ka kuma kai ka bari da gangan saboda wai ka rinka jin muryar ka, haka kana bata mana lokaci.
Assalamu alaikum.
Saboda ka idan ka kira kana so kai magana, kana so ka saurari muryar ka, sai ka dauki recorder ka nadi muryar ka, daga baya sai ka saurara. Amma ka kira muna so mu ji ra'ayi, ka hana mu jin gudanar da aiki yadda ya kamata. To bismillah.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na wuni a aiki.
Alhamdulillah, mun gode wa Allah. Wake kira daga ina?
Madalla Malali, sunana Murtala ne, ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To madalla Malam Murtala, an sha ruwa lafiya?
Lafiya kalau, kuma Allah ya sa ku sha ruwa lafiya.
Amin ya Allah. Menene gudumawar ka game da wannan batu da muke magana kan hari da Boko Haram suka kai Maiduguri jiya, rabon da suka yi irin wannan shekaru biyu da suka wuce?
Gaskiya ba mu ji daɗi ba, kuma mun jajanta wa al'ummar Maiduguri da al'ummar Najeriya da shugaban ƙasa baki ɗaya. Allah ya kare kiyayewa. To kaga kamar da mun dauka ai ana dan sulhu da su, haka hadda take suka saki matan nan kuma aka ci an dan saki mutanen su to ya kamata in sulhun za a yi a tsaya ga mutane za a sulhun da su su je na irin wannan kai hari in kuma ba sulhun za a yi ba sai kai surin jinan sojoji su karci gaba da karkata akalan su ga sun kawo ƙarshen wannan abubuwa kuma in akwai karancin kayan aiki ne Benin na ba su shawara bai kamata su goye ba tunda wannan gwamnati mai adalci ne su gaya mata abubuwan da suke bukata na kayan aiki na zamani ta wadatar musu da su yan majalisa su kokari shi dokan da za a ba su kudade don a samu kayan aiki a kawo ƙarshen wannan abu shawaran da za mu ba su kenan tashi lafiya
mun gode kwarai da gaske Murtala yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa
hallo
muna jin ka bismillah
Assalamu alaikum sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa Mallam Sahabu barka da aiki
Barka ka dai Mallam Shafale
Mallam Sahabu duk abun da zai kasance ba sai da gaskiya a cikin shi ba gaskiya fi sabillahi dole a samu tangarda ciki wani lokaci abun da yake faruwa akwai cuku-cuku a tsakanin mutane gaskiya ya kamata a tsaya a duba a dakile wayannan mutane kar a dinga samu wannan abu ya kasance an samu kayan aiki muhimmi to amma ana ganin abun nan ya tsaya ba za a samu dan ciwaciwon da ake samu a wurin ba shi yasa kullun ake rika samu wannan damuwa saboda haka in za su tsaya su yi aikin nan su tsaya su yi aikin nan tsakanin su da Allah da fatan za su tsaya su yi aikin nan Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya
mun gode kwarai Shafale yanzu kuma bari mu nufi jihar Niger Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Mai magana Tukur Alhaji Shani daga Fundo Garki jihar Niger.
Na'am Mallam Tukur.
A wannan dai abu da ya faru da mutum dai kuma muna fatan Allah dai ya kawo ƙarshen wannan al'amari.
Amin ya Allah.
Ana ma mun fata alheri.
To madalla Mallam Tukur mun gode kwarai da gaske. Maudu'in shirin na yau shine shin me yasa To ga mai mun samu mai kira daga jihar Ondo bismillah
To assalamu alaikum
Wa alaikum salam
Abdulbaki Ladan
Na'am Abdulbaki
Abdulbaki
Eh Abdulbaki bismillah muna jinka
Yawa wannan abu da yake faruwa ni inda za abu ta tau kamata yayi duk abin da yake faruwa da su sojoji to a ba su na'urori na zamani wanda inda mutum ya ballo suna ganin shi
to
a daje a ƙara ba su din kuma mu kuma sai mu cigaba da addu'a
waɗannan na'urori za su buƙaci wutar lantarki
ai ba sa buƙatar wutar lantarki na na'urori da ake gane mutum in ya tsawo daga nesa yana da kayan laifi ba'ir da wutar lantarki ba
to
irin na ƙasashen waje
to
mu kuma sai mu daje addu'a
to
Allah ya sa mu ci jarabar su
to
Na gode a cikin lafiya Allah ga a jaruwa lafiya.
To madalla Mallam Abdulbaki mun gode kwarai da gaske. Muna tambayar shin a ganin ku menene yasa Boko Haram ta samu damar kawo hari da kai jiya kuma akwai guduma da ƴan ƙasa za su yi bayarwa wajen ganin sun taimaka. To mun samu mai kira daga Kano bismillah. Mai kira daga Kano. Hello mai kira daga Kano kana tare da mu? To da alamar mai kira daga Kano akwai matsala da layin Kano nan yau saboda haka sai mu dakaci mai kira na gaba kamar yadda nake bayani tun farko shin a ganin ku akwai wani abin da ya faru ne Boko Haram ta samu sukunin kai irin wannan hari da ta kai jiya rabon da ta kai irin wannan hari shekaru biyu da suka wuce to akwai mai kira na gaba bismillah Hello mai kira ba mu jinka fa kai a daga murya
Usman ne daga Damaturu jihar Yobe.
To Mallam Usman daga Damaturu bismillah.
Wallahi na ji dadin kama ku kullum ina kira bana kama ku sai yau na same ku.
To madalla mun gode menene gudumar ka kan magana da muke yi yau?
To alhamdulillah gaskiya sojojin kasar nan suna kokari sai dai ka san abu da yake faruwa abu na yau da kullum din nan to jama'a ma sai sun taimaka.
To
sai sun taimaka sai an dage da addu'a kuma lalle suna kokari
to to madalla mun gode kwarai da gaske Mallam Usman da ya kira daga Damaturu jihar Yobe Allah saka da alheri to akwai mai kira.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam malam bismillah.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Na'am.
To idan muka dauki wannan al'amari gaskiya al'amari ne abin takeici abin bakin ciki kuma abin da yake haifa da mutane hankali a wannan wata na Ramadan irin wannan abu wallahi ba la sabu wata yarinya da nake zalama wannan abin da ya groshin din ta a fuska gaskiya tsakani da Allah ban ji dadin wannan al'amari ba kuma muna kira ga su kansu ɗan mutane ya kamata tunda ana magana ne ana sulhu akan su su tsaya a daidaita wannan abu domin a zauna kazarin su zauna lafiya domin gaskiya wannan abu bai tsagi ba kware daga ce kuma muna kira gwamnati tarayya gaskiya al'amari wannan abu sojojin kasa bai kamata a ce su dama-dama da irin wannan tani su saki jiki ba saboda tunda Najeriya da sojoji ya kamata a san yanayin da za a dauki matakin da za a gaskiya
to mun gode kwarai da gaske da wannan kira da ma sauran dukkan waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayoyinsu gobe ma rana ce Allah saka da alheri yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Mai horar da 'yan wasan Super Eagles na Najeriya Ghana Turo ya ce yana fama da kalubalen raunuka ga wasu zaratan 'yan wasan kasar a daidai lokacin da suke kammala shirin karawa da kasar Afrika ta Kudu a wasan neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar Afrika a Jibi Asabar. Ro ya lura cewar da akwai zaratan 'yan wasansa kamar mai tsaron gida Karl Ikeme da dan wasan tsakiya Leon Balogun da ma captain din kungiyar Mikel Obi waɗanda duk ba za su sami buga wasan ba saboda rauni da suke fama da shi. Wannan lamari inji coaching ya tilasta masa yin wasu 'yan sauye-sauye domin fuskantar kasar ta Afrika ta Kudu. Kasar Ingila ta sami kaiwa a wasan karshe na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniyar matasa 'yan kasa da shekaru 20 karon farko a tarihi bayan da ta yi waiwayin baya ta doke kasar Italia da ci 3-1 a wasan kusa da na karshe na gasar. A ɗaya wasan kuma kasar Venezuela ta doke Uruguay da ci 4-3 a bugun penalty bayan wasan su yayi kunnen doki da ci 1-1. Ingila din da Venezuela za su fafata wasan karshe ta gasar ne da ake gudanarwa a kasar Korea a ranar Lahadi mai zuwa. Shahararren dan kwallon Argentina da ke takale da kungiyar Barcelona ta kasar Spain Lionel Messi ya bayyana fatan sa na ci gaba da kasancewa a kungiyar har karshen lokacinsa na buga kwallo. Messi dan shekaru 29 ya shiga Barcelona tun yana dan shekaru 13 inda ya sami bugawa babbar kungiyar wasa tun yana dan shekaru 17. Kuma yanzu haka ya zura mata kwallaye fiye da 500 sau 8 yana lashe gasar La Liga da gasar zakarun Turai sau 4 haka kuma ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon duniya har sau 5 kungiyar Leicester City ta kasar Ingila ta tabbatar da kocin ta na rikon kwarya Craig Shakespeare a zaman na dindindin an baiwa Shakespeare dan shekaru 53 aikin na rikon kwarya ne a watan Fabrairu da ya gabata bayan da aka sallami Claudio Ranieri A fagen wasan tennis kuma mai rike da kambin gasar French Open Novak Djokovic ya yi wajaro daga gasar bayan da dan kasar Austria Dominic Thiem ya lallasa shi da turmi uku a jere a matakin quarter final na gasar. Thiem zai kara ne da Rafael Nadal a wasan kusa da na karshe. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ta gaida Murtala yanzu kuma ga tasirin azumi.
Kir Hassan Abubakar ni mazaunin cikin garin Bauchi ne. Shi azumi yana kusantar da ni tsakani na da Ubangiji na zaka samu akasari yawancin mutane lokacin azumi to gaba daya an ta'allaka ne wajen bautan Ubangiji roƙon gafara neman afuwarsa da kuma dacewarsa a cikin wannan wata mai alfarma mai girma bada bayan nan kuma zaka samu ko kai ko mutum shi kanshi lafiyar jikin shi ma likitoci kwararru sun yi bincike sun gano cewa wannan azumin lalle yana ƙara lafiya saboda duk wasu abubuwa da ke aiki jikinka za su samu hutu kuma wannan su masana sun yi ittifaki akan lalle yana ƙara ingancin lafiya wa ɗan adam
yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka kamar yadda duniya ke ci gaba da haɗewa wuri guda kuma ke samun ci gaba cikin gaggawa a hanyoyin kimiyya da fasaha. Yancin gudanar da harkokin kasuwanci sun kawar da duk wasu shingaye kan zirga-zirga jama'a da kayayyaki, kuma sun bunƙasa harkokin cinikayya tsakanin ƙasashe da kasuwanci da kuma hada-hadar bankuna. Gungun masu aikata miyagun laifuka da ya ratsa ƙasa da ƙasa na daga cikin waɗanda suke cin moriyar wannan ci gaba da ake samu. Irin wannan miyagun kungiyoyi na amfani da sabbin fasaha da jiragen sama da na ruwa da ma na su da waɗanda ake jigilar manya-manyan kayayyaki wajen fasa kwaurin miyagun kwayoyi da mutane da makamai da danyen mai da taba sigari da kuma sauran kayayyakin jabu da shara mai guba ta cikin yankin wanda ke samar masu da kazamar riba a cewar babban daraktan cibiyar tsaro da shirin harkokin diplomasiya da yaƙi da miyagun ayyuka a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da yaƙi da shara da fitocin miyagun kwayoyi David Luna waɗannan miyagun ayyuka da ake yi suna samar da kazamar riba a ƙididdigar kungiyoyin ƙasa da ƙasa miyagun ayyukan na samar da kimanin kashi 8 zuwa 15 cikin 100 na tattalin arzikin da ƙasashen duniya suke samarwa kuma babu inda wannan miyagun mutane suka fi ƙarfi kamar yankin ƙasashen da ke kudu da hamada Sahara a cewar David Luna.
Illicit markets are growing across Africa to meet the global demand for arms, counterfeit cigarettes, diamonds, natural resources and other.
Kasuwannin bayan fage na ci gaba da bunƙasa a faɗin nahiyar Afirka domin samar da makami ga waɗanda ke buƙata a duniya da kayayyakin jabu, da sigari, da lu'u-lu'u, da ma'adanai da sauran haramtattun kayayyaki. Ƙungiyoyin ta'addanci suna sane da haka. Hakika, haɓakar waɗannan kasuwannin sun sa ƙungiyoyin 'yan ta'adda bin wannan tafarki domin tafiyar da mummunar aƙidarsu ta tarzoma. Kamar waɗanda muke gani a yau da ƙungiyar Al-Qaida da ke yankin Maghreb wanda aka sani da Aqim a taƙaice, da Boko Haram da Al-Shabab da sauransu a cewar David Luna. Misali a yankin Sahel da Maghreb, ƙungiyar Aqim na yayata aƙidojinta ta hanyar amsar haraji akan miyagun ƙwayoyin da ake wucewa ta cikin yankunan da ke ƙarƙashin ikonsu. Ƙungiyoyin Al-Qaida a yankin Maghreb ko Aqim a taƙaice da ISIS waɗanda ke fasa ƙauri da satar mutane. Na yankurin ƙulla ƙawance da miyagun ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a Libya, a faɗin Maghreb da Sahel da kuma yammacin Afirka. A gaskiya babu wani yanki ko ƙasa ko al'umma da matsalar miyagun ayyukan ƙungiyoyin ba su shafa ba, a cewar David Luna. Amurka ta ƙudurar aniyar ci gaba da ƙarfafa haɗin kan ƙasashen duniya wajen goyon bayan jami'an tsaronta da kuma ƙarfafa ƙwarin gwiwar ƙawayenta a nahiyar Afirka. Domin su kassara da kuma ragargaza waɗannan ƙungiyoyin miyagu na ƙasa da ƙasa da ɓata gari. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya a nan Amurka, James Comey, yau a Alhamis ya faɗa wa majalisar dattijai cewa shugaba Donald Trump ya buƙace shi da ya masa mubaya'a, sannan ya watsi da binciken da ake gudanarwa game da alaƙa tsakanin muƙaraban Trump da jami'an gwamnatin Rasha. Shaidan kusan sa'o'i uku da Comey ya bayar yau Alhamis a gaban kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar shi ne karo na farko da ya fito bayyana jama'a ya yi magana game da tattaunawar da suka yi da shugaba Trump har sau tara a cikin watannin da suka wuce kafin a korarsa. Yau Alhamis, masu jefa kura'a a Birtaniya suke zaben 'yan ƙaramin majalisar dokokin ƙasar a wani zaben gaggawa da Prime Minister Theresa May ta nemi a yi a watan Afrilu a ƙoƙarinta na ƙarfafa goyon bayan da take da shi kafin a fara tattaunawar ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. Zuwa gobe Juma'a da safiya ake sa ran samun cikakken sakamakon kujeru guda 160,650 na majalisar ta wakilai ko kuma House of Commons da ake kiran takararsu. Lokacin da Prime Minister May ta buƙaci a gudanar da zaɓen, jam'iyyar ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya tana kan gaba da rinjaye mai tazarar gaske wajen samun goyon bayan jama'ar ƙasa haɗi da 'yan tazarar da jam'iyyar ta yi a majalisar dokoki.
To gaishe ka, duka duka kuma masu sauraro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a daren nan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin lafiya uwar jiki da Jummai Ali take shiryawa ta kuma gabatar. Kamin na madadin Ladan Ibrahima ya wadda ta yi gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Shadrach da ya rika mata, annan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.